Litinin a yau muna biyu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447 wanda kuma yake zo daidai da 27 ga watan 7 miladiya ta 2025. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kari a bisa wannan dama da ya bamu ya ara mana lokaci da rai da lafiya domin wannan haduwa a wannan masallaci mai albarka a irin wannan lokaci mai albarka domin tattauna wata matashiya mai matukar muhimmanci a rayuwar musulmi. Babu shakka waɗanda suka yi tunanin tsara wannan zama a irin wannan lokaci kuma akan irin wannan matashiya sun dace kwarai da gaske. Magana akan al-ikhlas, yi dan Allah, tsantsanta aikinka domin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da hararo wani ba ko hararo wani abu. Wannan wani abu ne da al'umma take cikin matsananciyar bukatarsa, kuma shi ne ruhin gangar jikin al'umma gaba daya. Babu ci gaba na rayuwa ta addini ko rayuwa ta duniya idan babu ikhlasi a cikin zukata. Insha Allah, a cikin mintunan da nake da su a wannan zama za mu yi magana akan matsayin shi ikhlasi da yadda Allah ya umarni da shi, sannan da magana akan muhimmancinsa a rayuwar musulmi, sannan magana akan amfaninsa, samaratuhu ko fawaiduhu, amfaninsa a rayuwar musulmi ta duniya da ta lahira, sannan kuma mu yi magana in lokaci ya ba mu dama mu dan faɗi wani abu na ikhlasi a rayuwar magabata, yadda suka ba wa wannan bangare muhimmanci kwarai da gaske a cikin ayyukansu gaba daya. Kalmar ikhlas kalma ce da aka samu ta daga harufa uku, kha'un da lamun da sat. Kha'un da lamun da sat, waɗannan harufa idan suka haɗu abinda suke nunawa ta fuskar ma'ana suna nuna tace abu da rereye shi da tankade shi da fitar da dukkan wani abu marar amfani daga cikinsa. Wannan kalma ta ko kuma waɗannan harufa na kha'un da lamun da sat abinda suke kunshe da shi na ma'ana kenan ta fuskar lugha, ta fuskar harshen Balarabi, shi ne tanqiyatu shay wa tahdhibuhu, a tace abu a rereye shi ya dawo ya zama gare gare babu wani abu marar amfani a cikinsa. Amma a yaren shari'a idan aka ce ikhlasi ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da ibada, ko kuma bawa ya nufi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da aikinsa, kada ya hararo wani abu, kada ya hararo wani cikin aikinsa. Wannan shi ne a fuskar shari'a. Ya Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu yana cewa tarkul amali li ajli an-nasi riya wal amalu li ajli an-nasi shirkun, tarkul amali li ajli an-nasi riya wal amalu li ajli an-nasi shirk wal ikhlasu al-khalasu min hadhayn. Mutum ya bar aiki saboda ganin wasu mutane, saboda idan wasu mutane, sai ya fasa wani abu wanda ba dan su ba zai aikata, yace wannan riyaci, sannan ya aikata wani abu kuma dan ganin wasu, ta kuma wannan shirka ce. Saboda haka sai yace wal ikhlas, abinda zai tabbata ya ikhlasi shine al-khalasu min hadhayn, mutum ya kubuta daga waɗannan abubuwa guda biyu. Kai ya bar wani aiki saboda ganin mutane, kada kuma ya yi wani aiki saboda ganin mutane. A wata riwaya yana cewa al-ikhlasu an yu'afiyaka Allah minhuma, ikhlasi shine Allah ya ainihin kubutar da kai ya warkar da kai daga fadawa cikin waɗannan abubuwa guda biyu. Allah subhanahu wa ta'ala a wurare da dama cikin Alkur'ani ya yi umarni da ikhlasi. ayoyi da dama Ubangiji Subhanahu wataala yayi umarni da a tsantsanta addini gare shi. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun. Allah Subhanahu wataala yace ka ce Ubangiji na yayi umarni da adalci, sannan ku tsayar da fuskokinku a wajen kowace ibada, sannan ku bauta masa kuna masu tsantsanta addini gare shi. Allah ce inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis. Ubangiji yace lalle mu muka saukar maka da littafi wato alqur'ani da gaskiya, don haka ka bautawa Allah kana mai tsantsanta addini gare shi. Mukhlishan lahu ad-din, kana mai tsantsanta addini gare shi. Ala ku saurara lillahi ad-dinul khalis, tsantsar addini na Allah ne. Haka ne yana cewa qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Kace an umarce ni in bautawa Allah ina mai tsantsanta addini gare shi, sannan an umarce ni in zanto farkon musulmi. Qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini, kace Allah kadai nake bautawa ina mai tsantsanta masa addini na. Wad'uhu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun, ku kira shi ku bauta masa kuna masu tsantsanta addini gare shi koda kafirai ba sa so. Huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin, kace shine Allah mai rayayye wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi, don haka ku bauta masa kuna masu tsantsanta addini gare shi. Godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din, ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsantsanta addini gare shi. Haka za mu ga wato hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da dama suna ƙara tabbatar da wannan umarni da Allah subhanahu wataala ya na bauta wa Allah shi kadai tare da tsantsanta addini gare shi, kada ya zanto an gaure wani abu na manufa ta addini da wani Allah. Hadisi ya tabbata a cikin Sunan Nasa'i, hadisin Umama Abi Umama Al-Bahili yake cewa wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, yace ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wa dhikra malahu, ya rasulullahi me kake gani game da mutumin da ya tafi yaki yana so ya samu lada kuma yana so yayi suna a rika maganar sa a matsayin wani jarumi, wani sadauki, wani marar tsoro, kuma yana son ya samu lada, wato duka biyun yake so ya samu a lokaci daya, wato ya jefi tsuntsu biyu da hoge daya. Nabi ya tambaye Annabi, to wannan mutumin malahu me zai samu? Zai samu duka biyun, wato ayi ya be shi a kwarzanta shi a ce da shi jarumi, a ce da shi mara tsoro, sannan kuma ya samu ladan, ko kuma a'a ba zai samu komai ba? Annabi ya ce da shi la shay'a lahu, ba abinda zai samu. Mutumin nan sai ji kamar bai ji ansar ba, sai sake maimaitawa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayarsa. Annabi ya ƙara cewa da shi la shay'a lahu, ba shi da komai. Ya sake maimaitawa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayarsa karo na uku, ko dai shi ne bai ji ansar ba ko bai gane ba? Annabi ya sake cewa la shay'a lahu. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughi bihi wajhu. Allah fa ba zai karbi aikin da mutum zai yi ba sai wanda yayi shi tsantsa domin sa, sannan kuma ya nemi Allah subhanahu wataala da wannan aiki. To Annabi ya ƙara fito masa da ansar karara cewa duk wani aiki da mutum zai yi ya hada ya gauraya shi da wata manufa bayan neman lada, to Allah subhanahu wataala zai bar sa da aikin sa. Shi yasa ya tabbata a cikin Sunan Abi Dawud hadithan Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu da sanadi mai kyau, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sallaytum ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a, idza sallaitum ala almayyit fa akhlisu lahu addu'a, lokacin da zaku yi wa mamaci sallah ku tsantsanta addu'a gare shi, ku kuyi addu'a zukatan ku na cike da ikhlasi dan Allah kuke yi, saboda wannan shi zai taimaka ma wannan mamaci da yake gaban ku. Haka nan Imam Muslim a cikin littafinsa As-Sahih ya ruwaito hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu, shi ko daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, shi kuma daga Rabbul Izzati, Allah yake cewa ana aghna ash-shuraka'a 'ani ash-shirki man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni ne mafi wadatar ababen tarayya ga barin shirka, ni ne mafi wadatar ababen tarayya ga barin shirka, duk wanda ya aiki ya hada wani da ni a cikin wannan aikin zan bar shi da shirkarsa. Allah baya buƙatar wannan aiki. Muna karanta hadisi mashhuri, hadisi Umar ibn al-Khattab, hadisin niyya, shi ne hadisin farko a cikin al-arba'un an-nawawiyya, wanda sayyidina Umar yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مزال صلى الله عليه وسلم يتي دكم ونأيكي بزيه بسيد نية وتقو ونأيكي دكجا مي أيكي نياي تو أقوي نية أقرقشن أيكي سكو ميكيو كو ملكيو سمو راكا نير دزي إتتي ذات تنتنشي ميزي سامو دقوان نان أيكي wa inna mali kulli imri'in ma nawa, abinda mutun ya niyyata shine zai tabbata gare shi, in ya nufi Allah to Allah subhanahu wataala ne zai bashi ladan sa, fa ajruhu ala Allah, in kuma ya nufi wani ba Allah ba to ya je gurin wanda yayi dan shi ya biya shi, Allah baya san wannan aikin. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama yi misali da hijira, ce wanda ya hijira dan Allah da manzansa ko zuwa ga Allah da manzansa, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, to hijirarsa na ga Allah da manzansa, wanda kuma ya hijira saboda wata duniya da yake zaton zai samu ko wata mace da zai aura, to wannan shine hijirar ta, fa hijratu ila ma hajar ilai, abinda ya yi hijira domin sa shine sakamakon hijirarsa. Saboda haka wannan hadisi yana nuna maka cewa kyautata niyya yana ɗaya daga cikin abinda zai sa Allah subhanahu wataala ya karba aikin bawa. Hadisi ya tabbata cikin Imam cikin Sahih Muslim, hadithan Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Allah fa ba yana kallon dirin jikinku bane ko ginin jikinku ko kuma dukiyar da kuka tara, ba ita Allah yake dubawa ba, Allah yana duba zukatanku ne da ayyukanku. To waɗannan hadisai suna tabbatar maka da cewa niyya wani abu ne wanda yake mai matukar girma, girman sha'ani a cikin aikin da bawa yake. Shi yasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya nuna cewa shi ne ma imani, to ka tokam imani ya ginu ne akan ikhlasi, tsantsanta abu dan Allah. Al-Imam al-Baihaqi ya fitar da hadisi a cikin Shu'abul Iman, yace wani mutum ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi mal iman, ya ma'aikin Allah menene imani, annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi al imanu al ikhlas, tsantsanta abu yi dan Allah shine imani. Rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama dukanta karantarwa ce akan wannan mawdu'i. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba nufar wani da aikin sa ba Allah ba, duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to Allah kadai yake hararowa ba wani ba. Saboda rayuwarsa gaba daya aiki ne mai fassara maka mecece menene ikhlasi, kuma wannan dai shine umarnin da Allah ya masa, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, kace da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin, dukkanin su na Allah ne, dukkanin su na sadaukar da su ga Allah Ubangijin halittu la sharika lah ba ya da abokin tarayya cikin duka al'amurana wa bidhalika umirtu kuma da wannan aka umarce ni da wannan aka yi min umarni kuma ni ne farkon masu mika wuya ga Allah subhanahu wataala to wannan duka nusus ne daga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna maka matsayin da ikhlasi yake da shi a cikin addinin musulunci wanda kowane irin aiki mutun zai yi ba zai samu karbuwa ba gurin Allah sai idan akwai wannan sinadari na ikhlasi a cikin sa idan ya rasa wannan sinadari na ikhlasi a cikin sa to lalatacce ne shi yasa idan zamu magana akan gaba ta biyu shine muhimmancin ikhlasi a rayuwar musulmi abu na farko shine mu fahimci cewa ikhlasi sharadi ne na karbar ayyuka babu wani aikin da zaka yi ya zama karbabbe a gurin Allah sai idan ka yi shi dan Allah din matukar ba dan Allah kai shi ba zai karbu ba Allah yana cewa fa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada wanda duk yake da kyakkyawan fatan haduwa da Allah yake da kyakkyawan burin ya hadu da Allah lafiya ya samu kyakkyawan sakamako da karbawa karbuwa a gurin Allah falyamal 'amalan salihan to ya aiki na kwarai ولا يشرك بعباده ربه احد كذا يا وني كوانه ني شي ا cikin bautar ubangijinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur ubangiji yana cewa shine wanda ya halicci al-mauta wal hayat ya halicci mutuwa da rayuwa liyabluwakum dan ya jarraba ku dan ya jarrabe ku dan ya muku jarrabawa ayyukum ahsanu amala wane ne cikin ku yafi kyautata aikin sa da tabbatar ya bayyana wanda yafi kyautata aiki daga cikin ku al-fudayl ibn iyad rahimahullahu ta'ala amin yana cewa ayyukum ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabu wane ne yafi tsantsanta bautarsa ga Allah kuma yafi yin ta daidai yayi ta an tsadan Allah subhanahu wataala sannan kuma yayi ta daidai yadda Allah subhanahu wataala yace ayi ta al-fudayl yake cewa idza kana khalisan wa lam yakum sawaban lam yuqbal idan aiki ya zanto da ikhlasi a cikin sa amma ba ayi shi daidai ba wato ba ayi shi akan tafarki na shari'a ba ba za a karbi wannan aikin ba wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban hakanan idan ya zanto an yi shi dan Allah amma ba a yi shi an yi shi daidai amma ba a yi shi dan Allah ba to shi ma Allah ba zai karba ba sai an yi shi dan Allah kuma an yi shi daidai yace wal khalisu idza kana lillah was sawabu idza kana ala sunnah wal khalisu idza kana lillah tsantsar aiki shine wanda aka yi shi dan Allah shine mai ikhlasi sannan kuma as-sawab wanda yake daidai shine wanda ya kasance ala sunna a bisa karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wani aiki ba zai karbu ba sai ya hada waɗannan sharuɗa guda biyu mutun yayi aikin dan Allah kuma yayi shi kamar yanda Allah da manzansa suka yi umarni waɗannan sune tushe guda biyu na karbuwar kowane irin aiki da bawa zai yi haka nan ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abi umama yana cewa inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughi bihi wajhu allah baya karbar aikin da mutun zai yi sai idan yayi shi dan allah kuma yayi shi domin sa wanda yasa ayyukan kafirai dukkan ayyukan kafiri allah baya karba saboda babu ikhlasi a cikin sa yana yin shi ne don wata manufa ta duniya ko don yardar da wani abun bautarsa ba Allah ba ko wani abun bautarsa tare da Allah Allah ba zai karba wannan aiki ba yana yi ne don bajinta yana yi ne don kawai shi dai yana jin tausayi bare ya taimaka ba wai Allah yake tunanin ya biya shi ba wani suna yake so yayi to wannan aiki komin kansa ubangiji subhanahu wataala ranar gobe kiyama zai rusa shi وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا التي هكا زامو غباچي دو وانا ايكين دا سكاي مجاهد اذا چيوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي من عمل من خير من خير ممن لا يتقبل منهم في الدنيا أيكن الخير ده سكي أرانا قبك يا ما الله بذيبا سلادا با النبي صلى الله عليه وسلم يا نونا من الشيوى مؤمني إذن يكي كاوان أيكي أنا الدنيا كمين دي كتكن سيو مسلم مؤمني إذن يكي كاوان أيكي أنا الدنيا تو الله ذي باشي لادا أنا الدنيا يباشي الاهرة ذي بياشي أنا الدنيا الاهرة ما ذي باشي كافركم إذن يكي كاوان أيكي أنا الدنيا سي الله بياشي أنا الدنيا تهنير أبن چند ذي باشي أبن ذي چمي كو إشا مي كو إسا سترا مي كو تو لبين سأكي na abubuwan da zai yi masu kyau a nan duniya sannan idan ya je lahira annabi yace ba shi da komai fallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuha adh-dhama'anu ma'a yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wasifanta aikin kafirai ce ayyukansu ma'ana ayyukansu masu kyau kasarabin biqi'ah kamar kawalwal ne yace a faku yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a wanda yake cike da tsananin jin kishiruwa idan ya hango kawalwal ne ya daga nesa zai tsammanin ruwa ne saboda haka zai zo da gaggawa yana son ya samu abin da yake so samu hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a sai ya zo sai ya samu fayau babu komai kuma ya samu ubangiji da zai cika masa sakamakon aikin sa saboda haka Allah subhanahu wata'ala ba zai karba aikin kafirai ba saboda babu ikhlasi a ciki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ba zai karba aikin munafikai ba saboda babu ikhlasi a ciki koda kuwa aikin a zahiri yayi kama da irin aikin da Allah ya ce ayi sallah ce wata kila zaka ganta a zahiri tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar yadda ake yin ta kamar yadda musulunci ya ce ayi ta annabi ce sallu kama ra'aytumuni usalli wato fi surati adh-dhahira a zahiri gashi ta cika kowane irin abu amma idan mai ita ba yana yin ta ne dan Allah ba zai karbi wannan aikin ba da shine abinda munafikai suka samu kansu a ciki da masu yi ba dan Allah ba innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah ce lalle munafikai suna yaudarar Allah a tsammanin su wa huwa khadi'uhum shi kuma Allah shi yake mayar musu da sakamakon yaudarar da suke idan suka tashi zuwa ga sallah sai su tashi cikin kasala da mutuwar jiki kuma suna yi ne dan mutane su gani wato suna nuna wa mutane ayyukansu shine yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai dan kadan wato inda suka ga akwai idan mutane to anan za su zanto cikin masu ambatan Allah amma in suka kebe a gefe guda ba ruwansu da ambatan Allah Allah ce fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al ma'un tsananin azaba ya tabbata ga masallata su wane ne waɗannan masallata gashi dai suna sallah sallah suka yi Allah ya kira su al musallin wa ce alladhina hum an salatihim sahun waɗanda suke rabkarwar barin sallar su su barta lokacin ta ya wuce ko su bar abubuwan da suke cikin ta na wajibai da rukunai ladina hum yura'una wadanda suke nuna wa mutane aikin su suke yi dan a gani suke hana taimako saboda haka abu na farko daga cikin abin da zai nuna tabbatar maka da muhimmancin ikhlasi shine sharadi ne na karbar aiki abu na biyu ikhlasi mahallin sa zuciya ita kuma zuciya tsoka ce da idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru bigiran ikhlasi shine zuciya ita kuma zuciya a jikin gangan jiki tsoka ce da idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa a cikin Majmu'ul Fatawa yana cewa wal a'malu adh-dhahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa bi tawassut 'amali al-qalbi babu wani aiki da zai zama nagari karbabbe a gurin Allah sai zuciya ta shiga cikin wannan aikin sai aikin zuciya ya hadu da shi فإن القلب مالك الأعضاء والأعضاء جنوده فإذا خبث الملك خبث جنوده تسبودا زوتيا إتتشي سلوني نكا قبو بنجك إتتشي تكيل سلوتا نقبو بنجك قبادا سولا قبو بنجك قبادا سوجو جيني rundina ce ta wannan zuciya. Idan sama ta lalace to kasa ma lalacewa za ta yi. Idan wannan shugaba ya samu matsala to na kasa da shi ma za su samu matsala. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Annabi yace a cikin jiki akwai wata tsoka. Idan ta gyaru to dukkan jiki zai gyaru, idan ta bace dukkan jiki zai bace. Annabi yace to wannan ita ce zuciya. To ikhlasi nan ne mahallinsa, mahallin zamansa a cikin gangar jikin dan adam shine zuciya. Kaga wannan yana nuna maka girman sha'anin ikhlasi. Ba a ko ina yake zama ba sai a gurin da yafi ko ina tasiri a jikin dan adam. Sannan abu na uku da yake tabbatar da muhimmancinsa, ikhlasi shine khulasatu da'watil anbiya. In ka tattara addu'ar annabawa duka ta taƙaita cikin ikhlasi. Abinda annabawa suka zo su tabbatar shine a bauta wa Allah shi kadai, kada a haɗa kowa da shi. Ibudullaha wala tushriku bihi shay'a, ku bauta wa Allah kar ku haɗa kowa da shi. Wannan shine khulasatu da'watil anbiya. Shi yasa Ibn Taymiya kamar da yake cikin Tuhfatul Iraqiyya yake cewa ikhlasu dini lillah هو الدين الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي بعث إليه وهو الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاح. ابن تيمية كتب أنت الدين وتإخلاصي قال الله شيء كذي شيء الدين إن الله بذكر وأنا الدين بسيش. Kuma shine abinda Allah ya aiko annabawan farko da na ƙarshe da shi ya saukar da littattafai da shi kuma dukkanin shugabannin limaman masu imani suka yi ittifaki a kansa, shine ƙashin bayan da'awa ta Alƙur'ani wanda yake kai kawo a kansa. Abinda Alƙur'ani yake ta faɗa yana nana ta kenan, batun bautar Allah shi kadai. Sauraka wannan zai nuna maka girman sha'anin ikhlasi, cewa duka annabawa sun tattaru da a wasu gaba ɗaya ta tattaru a cikin ikhlasi, tabbatar da yin aiki da yin ibada don Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na hudu da yake nuna maka mahimmancin ikhlasi a rayuwar mumini, kyakkyawan niyya. Wato kyakkyawan niyya shine ikhlasi, ka tsantsanta niyyarka don Allah, ka gyara zuciyarka, ka gyara niyyarka don Allah. Wannan mahimmancinsa ya fi mahimmancin aikin da za ka yi. Aikin da za ka yi ka yi masa niyya, niyyar da za ka yi wa aikin da za ka yi ta fi aikin mahimmanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza hamma abdi bi hasanatin falam ya'malha katabtuha lahu hasana. Wato koda babu aikin, kyakkyawar niyyar ba za ta fi a banza ba. Duk mutumin da ya kyautata niyya na zai yi wani abu don Allah, to ko bai samu aikata wannan abun ba, Allah sai ba zai bashi haka nan ba, sai ya bashi lada. Saboda haka an-niyyatul mujarrada bidun al-amal yusabu alaiha, ne za ka yi niyya ita kadai baka samu kayi aikin da kake so kai ba saboda wani dalili da ya hana ka, to ba za ka tashi a babu ba, Allah zai baka wannan ladan na niyyar da kai. Wannan hadisai da yawa sun tabbatar da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana. Duk wanda zai yi niyyar aikata wani abu mai kyau sai bai samu ikon aikatawa ba, to za a rubuta masa wannan ladan. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka fita wata tafiya ta yaƙi, sai yake ce wa sahabbansa inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu wa hum bil madinati ya rasulullah, qala wa hum bil madina habasahum al 'udhum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu mutane da muka bar su a Madina, ba wata tafiya da za ku yi ko wani kwazazzabo da za ku keta face suna tare da ku a lada. Wato duk wani tudu da kwari da kuka shiga kuka hau kuka gangara, abinda kuka samu na lada a dalilin wannan su ma suna Madina za su samu sabai suka ce kuma suna Madina ba ma tare da su annabi ce suna Madina uzuri ya hana su fitowa uzuri ya hana su su biyo mu wataƙila rashin lafiya taƙila tsufa taƙila wani yana jinyar wani mara lafiyar sa ne ya bari shi bai taho wani dalili ya hana shi fitowa saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya ta yasa su yi tarayya a cikin lada hadisin abu kafshat al-anmari wanda yana cikin musnad imamu ahmad yana cikin jami'u tirmidhi da littafai da dama da annabi sallallahu alaihi wasallama yace innamad dunya li arba'ati nafar duniya ta mutum hudu ce ya faɗi mutumin da Allah ya bashi dukiya sannan ya bashi ilimi sannan ya zanto yana sarrafa dukiyarsa kamar yadda Allah yake so yana kiyaye haƙoƙin Allah a cikin dukiyarsa yana sada zumunci da dukiyarsa annabi ya ce wa hadha bi afdalil manazil wannan yana mafi falala mafi ɗaukakar masauki a aljanna sai mutum na biyu shi ne wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi ba shi dukiya ba Allah ya bashi sanin Allah ya san meye Allah ya san haƙƙin Allah amma bai samu dukiya ba amma yana fatan ina ma da Allah zai bashi dukiya irin ta wancan mai dukiya na farko da shi ma yayi irin abin da yake yi na kyautatawa da aiki mai kyau da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa huwa waliyatuhu fa huma fil ajri sawa to yace alfarman niyyarsa don haka za su daidaita a cikin lada anan ana nufin za su daidaita a fi asli thawab ba fi mudha'afa ba kun san akwai duk mutumin da zai yi aiki mai kyau za a ninka masa shi gida goma sannan za a ci gaba da ninka masa shi gurgurdan ikhlasin sa man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha dukkan wani aiki mai kyau guda ɗaya da mutum zai yi Allah ya tashi bashi lada goma zai bashi wannan shine matakin farko ba wanda zai yi aiki mai kyau a bashi lada ɗaya tak duk aiki mai kyau guda ɗaya in kai to ladan irinsa goma za a baka shine tashin farko to daga nan kuma Allah zai iya ninninka maka ila sab'ati dha'ifin ila ad'afin kathira wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim daga nan har zuwa 700 har zuwa ninkin ba ninkin har zuwa malala gashin tinkiya Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama saboda haka farkon tashin mutum abinda zai fara samu in yayi aiki dan Allah a bashi dunkulalle lada goma to daga nan kuma duk abinda ya zo ninkawa ce ake yi to wanda bai samu yin aikin ba amma yana son ya yi rashi ya hana shi ya yi to zai samu matakin farko an gane ko wancan ƙarin sai wanda ya samu ya aikin dan kanku ce to ya za a yi bai yi ba kuma su zama saboda haka da yace fa huma fil ajri sawa yana nufin fi asli thawab fi asli thawab a tushen ladan asalin ladan amma ba a mudha'afa ba to wannan yana nuna maka kyakkyawan niyya kyakkyawan abin nan nufar Allah subhanahu wataala da ikhlasi idan mutum yana da shi ko bai samu aiki ba Allah zai ba shi lada ba zai tashi a haka ba sannan abu na biyar da yake nuna muhimmancin ikhlasi shine aiki ba zai cika ba sai da shi aiki ba zai cika ba sai da shi gurgurdan yadda mutum ya tsantsanta ikhlasi gurgurdan yadda aikin sa zai cika annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin sunan abi daud da sanadi mai kyau hadisin abu umamah al-bahili manzo Allah yake cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda duk ya so lillahi dan Allah wa mana'a wa abghada lillah yaki dan Allah wa a'ta lillah ya bayar dan Allah ya hada dan Allah annabi ya ce faqad istakmala al-iman to hakika ya cika imaninsa shi kaga imanin bawa ba zai cika ba cip cip sai da ikhlasi ya zanto ko menene zai yi na bayarwa na hanawa na so na ki na soyayya na kiyayya yayi shi dan Allah wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah ya so mutum ba dan wani abu ba sai dan Allah to wannan zai sa aikin sa ya zama cikakke a wurin Allah subhanahu wataala abu na shida yake nuna maka muhimmancin ikhlasi. Al-ikhlasu aslu kulli khair, shine tushen duk wani abu na alkhairi, duk wani alkhairi shine tushen sa. Kamar yadda shirka take tushen duk wani sharri, to shi kuma ikhlasi haka yake tushen duk wani alkhairi. Ibn Taymiyya a cikin littafin sa Qa'idatun fil Mahabba yana cewa fa inna asla ash-sharri huwa al-ishraku billah kama kana kama anna asla al-khairi huwa al-ikhlasu lah. Kamar yadda shirka take ita ce tushen sharri, to haka nan ikhlasi yake shine tushen alheri. Sana abu na bakwai da yake nuna maka muhimmancin ikhlasi, ikhlasi shine tushen adalci. Adalci shine sanya abu a mahallinsa, sanya abu a giransa, sanya abu a inda ya dace. To ikhlasi shine tushen adalci. Kamar yadda Ibn Taymiyya yake cikin Majmu'ul Fatawa yana cewa fa inna ikhlasa ad-din lillah aslul adli kama anna ash-shirka billah zulmun azim. Kamar yadda shirka take babban zalunci, inna ash-shirka la zulmun azim, lalle shirka babban zalunci ne, to haka nan ikhlasi shi kuma yake tushe ne na adalci, tushe ne na adalci, na sanya abu a mahallinsa. Abu na takwas, mutane suna fifita ne ta fuskar ikhlasi, ta hanyar ikhlasi. Wani yana fin wani ne da ikhlasinsa, ba da aiki na zahiri ba, wataƙila aiki na zahiri, wani ya zo da tilin aiki amma duk na banza, wani kuma ya zo da ɗan aiki kaɗan amma cike suke da ikhlasi, kuma ya yi ma wancan fintinkau. Hadisi ya tabbata a cikin كتاب الزهد نا عبد الله بن المبارك للسنن أبي داود حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه منذ صلى الله عليه وسلم كتوا متنزي إيهن سلا لعله لا يكون له من سلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها حتى انتهى. Mutum zai iya yin sallah ya tashi da lada ɗaya bisa goma cikin sallarsa gaba ɗaya, wani ya yi sallah ya tashi da lada ɗaya bisa tara, wani ɗaya bisa takwas, wani ɗaya bisa bakwai, wani ɗaya bisa shida, wani ɗaya bisa biyar, har ma a je ƙarshe wani ya tashi a babu komai ma. Saboda haka annas ya tafadaluna bi tafadul ma fil qalb ma fil qulub, abinda yake cikin zuciya na yi dan Allah, na nufin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake zama ma'auni, ma'auni a wurin Allah. Ba ayyuka na zahiri ba, ayyuka na zahiri ba su kaɗai ne ma'auni ba. Ibn Taymiyya alayhi rahmatullah yana cewa al'amalu fa inna al'amala tatafadal bi tafadul ma fil qulub min al-iman wal ikhlas, ayyuka suna samun ɗaukaka da daraja gwargwadon darajar abin da yake cikin zukata na imani da ikhlasi. Yace wa innar rajulaini la yakunu maqamuhuma fi as-saff wahidan, za ka samu mutane biyu suna tsaye a wuri ɗaya a sahu ɗaya, sahun gaba ko sahu mai bi masa ko na uku ko na hudu, mutane biyu suna tsaye a wuri ɗaya a cikin sahu ɗaya. Wa bayna salataihima kama bayna as-sama'i wal ard, amma tsakanin tazarar da take tsakanin sallar su biyun kamar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa. Gashi dai a wuri ɗaya suke, liman ɗaya suke bi, abu ɗaya suke yi, lokaci ɗaya suke yi, babu bambanci tsakanin abinda wannan yake na harakat na motsa jikinsa, motsa gaɓoɓinsa, yadda wannan yake haka wannan yake yi, ila ma ɗayan ya fi ɗayan ƙaƙale. To amma duk da haka sai ya zanto tazarar da take tsakaninsu kama bainas sama'i wal ard, kamar yadda Allah yake cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, abinda za ku yanka na hadaya ko abinda za ku yanka na layya, na dabbobin layya, ba wannan ne yake zuwa ga Allah ba. Lan yanala Allah luhumuha, ba naman wannan abinda za ku yanka shi ne yake zuwa ga Allah ba, ko kuma jinin da za ku kwararar shine yake isa ga Allah walakin alahu taqwa minkum takawar da take cikin zuciyar ku ita ce za ta kai gare shi saboda haka idan mutum ya san girman abin da yake cikin zuciya na ikhlasi to zai fahimci cewa ikhlasi wani abu ne mai matukar girma mai matukar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana game da sahabbansa yake cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa nabi ce ku zagi sahabbaina kada ku bata wa sahabbaina kada ku bace su fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinare ladansa ba zai kai ladan mudu ɗaya daga cikin su ba kai ko ma nasifahu wato rabin mudu ba zai kai mudun ɗaya daga cikin su ba ko rabin mudun da zai bayar dan Allah kaga ashe ba yawan aikin bane abinda yake cikin zukata na ikhlasi abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke da shi na ikhlasi ya kare dukkan wani wanda zai zo bayan su ba za a samu wadanda suka tsaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama da kauna da taimako da bashi kariya da sadaukarwa kamar yadda sahabban annabi suka yi masa ba tun lokacin da musuluncin ba shi da gata tun lokacin da ake rarakar su ake wulakanta su ake azabtar da su ake kashe wasu tun a wannan lokacin su suka tsaya kyam da kafafuwansu kuma suka jajirce ba su ja da baya ba suka bawa addinin Allah kariya suka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya tare da cewa abinda suke da shi dan kankani ne a lokacin sannan ba su da yawa a lokacin sannan kuma ga kalubale mai yawa ta ko ina ta ciki ta waje amma wannan bai sa sun ja da baya ba to wannan yasa suka zanto sun samu abinda wanda za su zo daga baya ba za su taba samu irin wannan ba wanda za su zo daga baya ba za su samu irin abinda waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama suka samu ba shi yasa sayyidina abubakar ba ya fifici sauran sahabbai bane da kasancewarsa ya fi kowa yawan sallah ko ya fi kowa yawan azumi ko ya fi kowa yawan sadaka ba da wannan ne ya fifici sauran sahabbai ba ya fifice su ne da abin da yake cikin zuciyarsa na ikhlasi ikhlasi girman ikhlasin da yake cikin zuciyar sayyidina abubakar babu wani daya daga cikin sahabbai da ikhlasin sai kama kafar ikhlasin abubakar wannan shine abin da ya fifice su da shi shi yasa abubakar ibn ayyash rahimahullahu ta'ala yake cewa ma sabaqahum abubakar bi kathrati salatin wala siyamin walakin bi shay'in waqara fi qalbihi sayyidina abubakar bai yi wa sahabbai fintinkau ba da yawan sallah ko yawan azumi sai dai da wani abu da ya riga ya tabbata yayi nauyi a zuciyarsa shine ikhlasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ɗaya daga cikin sahabbai na da na kirawo shi zuwa ga musulunci sai da yi dan inda amma banda abubakar kowa zai ce to zai shawara zan duba to ka jira ni sai ya dan bada wata tazara amma banda sayyidina abubakar annabi yana kiran shi ce na ansa kamar dama abin da yake jira kenan jira yake kawai annabi ya ce ni an aiko ni manzo ne daga Allah kuma a bauta Allah shi kadai babu abin bauta da gaskiya sai shi sayyidina abubakar ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda sayyidina abubakar tun kafin ma Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo shi ya kauracewa bautar gunki ya gane cewa bautar gunki aikin banza ne rashin hankali ne rashin basira kawai mutum ya zauna ya tabauta wa gunki wanda shi ya yi shi ko a gaban shi aka sassaka shi saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka samu na imani da zama da annabi sallallahu alaihi wasallam da tarbiyyar da suka samu wannan abu da yayi nauyi a cikin zuciyarsu shine dalilin da yasa suka fifici kowa. Kuma haka Allah subhanahu wataala ya nuna a mana lokacin da yake ce mana laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim fa'athabahum fathan qariba. Allah ce haqiqa lalle tabbas Allah ya yarda da mu'mine lokacin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya. Allah sai ya ce fa'alima ma fi qulubihim, Allah ya san menene a zuciyarsu, Allah ya san menene a zuciyarsu. Ba zama na munafici suke da manzon Allah ba, ba wata maslahar duniya ce ta kawo su ba, ba wani abu suke so su cimma ba, Allah suka nufa da manzansa. Allah ya ce fa'alima ma fi qulubi, kaga wani dan dagaji yazo daga baya raka cewa ai sahabban annabi da mancan suna zama munafici ne da shi, ba da zuciya ɗaya suke zaune da shi ba, shi yasa yana barin duniya suka juya masa baya, suka juya wa addinin baya. Kaga wannan da Allah yake, Allah shi ya ce shi ya tsarkake zukatansu. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim, Allah ya san menene a zuciyarsu, menene a zuciyarsu na ikhlasi. Saboda haka ya saukar musu da nutsuwa, kuma ya yi musu sakayya da wani fatahi na kurkusa. To ikhlasi yana da amfani da yawa da mutum zai samu a dalilinsa. Abu na farko tada'uful hasanat, gwargwadon girman ikhlasin ka gwargwadon yadda aikinka mai kyau zai ninninku. Kamar yadda na faɗa a baya, duk mutumin da ya yi aiki mai kyau kamar yadda Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, wannan tashin farko duk mutumin da ya yi sallah azhar to za a bashi ladan sallah azhar goma, ya yi la'asar za a bashi ladan la'asar goma, ya yi hajji za a bashi ladan hajji goma, duk wani abu da kai za a ninka maka shi sau goma, wannan a tashin farko. To daga nan kuma za a ci gaba da ninninka maka lada gwargwadon ikhlasin da yake cikin zuciyarka, gwargwadon yadda kai aikin baka hararo kowa ba sai Allah. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kaga Allah cewa yi wadanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah, fi sabilillah shine ikhlasi, suna ce da dukiyarsu fi sabilillah dan Allah, ce kamar kwaya ce da ta fitar da zangarniya bakwai, kowace zangarniya tana ɗauke da kwaya ɗari, kaga ɗari bakwai kenan, saba'u mi'a kamar da annabi ce ila saba'u mi'a, ce wallahu yudha'ifu liman yasha ila ad'afin kathira wallahu wasi'un alim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sayyid al-Bukhari da Muslim hadithan Abu Huraira yana cewa salatul rajulu fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 daraja wa dhalika annahu idha tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja wa hutta anhu biha khati'a fa idha salla lam tazal al-mala'ikatu تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يكي cewa sallan mutun a cikin jami'i ana ninninka masa ladansa akan sallarsa a cikin gidansa ko a kasuwarsa 25 daraja, wato daraja 25. Sai annabi ya ce wa zalika yadda abin yake idan mutum ya yi alwala fa ahsana alwudu, ya kautata alwalarsa sannan ya fita zuwa masallaci sallah la yukhrijuhu illa as-salah, wannan shine ikhlasin, la yukhrijuhu illa as-salah, ba abin da ya fitar da shi sai sallar, ba alkawari suka yi da wani za su hadu a can ba, ba ya gaji da zaman gida bane, ba damin shi aka yi bai ce bari ya je masallaci ne dan huta, ba wani ne yake bin shi bashi yace bari ya je masallaci boye an zo an yi sallama a ce baya nan shi ko ya boye a masallaci, ba wani zai je ya yi wa maula ba saboda ya san yana zuwa sallah, bara ya je su yi sallah a kusa da shi a sahun gaba ya masa maula, kaga duk wannan ba dan Allah ya fita ba, in ba akwai Allah a zuciyarsa to da koi wani abu kuma. Shi yasa annabi yace la yukhrijuhu illa salah, wannan shine ikhlasin. To idan yayi haka annabi yace to duk takun da zai yi zai daga kafa sai ya daga darajarsa, in ya aje sai an kankare masa laifinsa. Sannan idan yayi sallah mala'iku ba za su gushe ba, suna masa addu'a matukar yana wurin sallar da yayi bai tashi ba, suna cewa Allahumma salli alaihi, Allahumma Allahumma arhamhu, sai ta masa salati suna roƙa masa rahama ta Ubangiji. Kuma a zaman da yake yi anan kamar yana cikin yin sallar ne, kuma za ci gaba da antaya masa ladan sallah, matukar dai ya zauna jiran wata sallah ne. Kaga amfanin menene anan? Amfanin ikhlasi. Duk wannan ba zai samu wannan ninkin ba ninkin sakamako ba sai ta hanyar ikhlasi. Hadisin Abdullahi dan Abbas wanda shi ma mun ambace shi dazu yana cikin sahihaini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ce fa idza hamma biha fa amilaha kataba Allahu lahu biha 10 hasanatin ila 700 dhafin ila adhafin kathira. Idan mutum yayi niyyar aiki mai kyau kuma ya aikata, to Allah zai rubuta masa lada 10, daga nan kuma ci gaba da haɓaka masa shi har zuwa 700, har zuwa ninkin ba ninkin. Ibn Hajar alaihi rahmatullah a cikin Fathul Bari yace arwayin Muslim cikin hadisin Abu Zar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man amila hasana falahu 10 amsalha wa azid. Allah yake cewa wanda yake kyakkyawan aiki yana da ladan irin wannan aikin 10, sai Allah ya ce wa azidu, kuma zan kara. Kaga wannan yana nuna cewa tad'iful amal ila al-'ashra majzum bihi. Idan kai aiki a ninka maka shi 10, wannan garanti ne, an riga an maka wannan alkawarin kawai, shi ba za a jira komai ba, kai daya to 10 ne a gurin Allah. Sannan kuma sauran wama zada alaiha, abinda ya karu akan 10 yace ja'izun wuqu'uhu bihasabi ziyadati fil ikhlas, zai rika karuwa ne gurgudan yadda ikhlasin mutun ya karu, wa sidqil azmi da gaskiyar kudirin da yake zuciyarsa, wa hudurul qalbi da yadda ya halarto da zuciyarsa cikin aikin sa, da kuma yadda aikin yake mai yado kamar sadaka wacce ba za ta tsaya akan sa shi kadai ba, za ta tafi zuwa ga wanda aka bashi, da kamar abin nan al-ilmun nafi' ko as-sadaqal jariya ko as-sunnatul hasana, mutun ya raya wata sunna mai kyau da mutane suka manta da ita, ya dawo ya karantar da su wannan sunnar ko ya aikata su gani su kwaikwaye shi, zai ci gaba da samun lada abin nan mizanin sa na lada kuma zai ta hawa. Daga cikin amfanin ikhlasi yana zama kariya ga bawa daga fadawa tarkon shedan ko kuma fada cikin kowace irin fitina. Annabi Yusuf alaihi salam Allah yana cewa kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin, kamar haka ne inji Allah dan mu kawar da shi daga mummunan aiki da barna. Saboda mai innahu min ibadina al-mukhlasin, yana daga cikin bayinmu mukhlasin, waɗanda suke zababbu, waɗanda Allah subhanahu wataala ya kinsa musu ikhlasi a zuciyarsu. Haka ikhlasi yana taimakawa mutum wajen Ubangiji subhanahu wataala ya bashi kariya daga fadawa cikin komai shedan. Duk abinda mutum ya sa dan Allah a zuciyarsa, to Ubangiji subhanahu wataala zai kawo masa kariya daga wani farmaki da shedan zai kawo masa ko fadawa cikin wata fitina. Shi yasa Ibnu Taymiyya yake cewa wa Yusufu sallallahu alaihi wasallam hamman tarakahu lillah ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه. شي يوسف يا همته وتو يا نيار كركتا سي يبري دان الله. شي لولا أن رأى برهان ربه. شي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صبر هكا الله يا كركتا مس الله يا كور مس دو النم مونا أيكي دفات أواتش كنتر كون شيئا صبر إخلاص إنسان. abu na uku daga cikin abubuwa da suke wato amfani ga ikhlas ga mai ikhlasi shine ikhlasi yana zama sababi na tafrijul kurbat wanda yake cikin damuwa ya tsantsanta al'amarinsa ga Allah ya tsantsanta komai nashi ga Allah to ubangiji subhanahu wataala yana kawo masa sauki idan ya zanto akwai ikhlasi cikin ayyukansa mutane uku da muka san kissar su wanda suka shiga cikin kogo kuma sun shiga cikin kogon dutse zo rufe da bakin kogon ya zanto ba za su iya fitowa ba kowannen su kamar yadda kuka sani yayi tawassuli da wani aiki ne da yayi dan Allah wanda ba wata manufa ce a zuciyarsa ba Allah ba kuma da wannan ne Allah ya yi musu abinda suke ciki shi yasa Ibn Hajar da ya kawo hadisin cikin Fathul Bari sharhin sa sai yake cewa fihi fadlul ikhlas fil amal wannan hadisi yana nuna falalar mutum ya zanto yayi aiki dan Allah saboda haka duk sanda yazo wani abu ya shiga gabansa na damuwa to ya tuna wannan aikin da yayi dan Allah ya tawassuli da shi sai Allah subhanahu wataala zai kawo masa dauki yana daga cikin amfanin ikhlasi wannan shine na hudu ikhlasi yana taimakawa al'umma ta samu nasara cikin al'amuranta hadisi ya tabbata cikin sunan an-nasa'i da musnad ash-shashi da sunan al-kubra na bayhaqi hadisin sa'd ibn abi waqas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma yansurullahu hadhihi al-umma bi dha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim Allah yana taimakon wannan al'umma da raunanan cikin ta da me raunanan suke da shi Allah zai taimaki al'umma saboda su ce bi salatihim aw bi da'watihim da addu'o'in su wa salatihim da sallar su wa ikhlasihim da kuma ikhlasin su shi kaga idan ya zanto a cikin al'umma akwai waɗanda suke masu ikhlasi to addu'a su tana ceto da al'umma daga cikin abin da take ƙarin fadawa na fitintinu abu na biyar daga cikin amfanin ikhlasi ijabatu du'a Allah yana karbar addu'ar da mai ita yake yin ta da ikhlasi shi yasa yake cewa wad'uhu mukhlisina lahu ddin ku roƙo shi kuna masu ikhlasi kuna masu yi dan Allah kuna tsantsanta wannan addu'ar ga Allah subhanahu wataala nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda yake cikin sahih muslim da musnad imam ahmad hadithan abu darda radiyallahu anhu manzo ce du'aul mar'il muslim mustajabun li akhihi bi dhahril ghaib musulman da zai wa dan uwansa musulmi addu'a a bayan idansa kaga wannan shine ikhlasi bai yi a gabansa ba bare a ce yayi ne dan ganin idansa a'a daga shi sai Allah ya roki Allah to Allah yana karba irin wannan addu'ar kuma annabi ya ce lokacin da zai rika yin wannan addu'ar saban kansa akwai mala'ika tsaye Allah ya aje shi a gurin duk sanda yayi wa dan uwansa addu'a shi kuma mala'ika yana amin wa laka bi mithli zalika Allah ya karba kai ma Allah ya maka irin haka kai kai da bakinka na mutum dan adam shi kuma zai ba bakinsa na mala'ika amfani na shida ikhlasi yana taimakawa shuwagabanni waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su wato ya dora musu nauyin shugabancin jama'a da alhakin jama'a idan suka tsantsanta wato aikin su ga Allah subhanahu wataala Allah na kawo musu taimako Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi yana cewa a'zamu aunin li waliyyi al-amri khassatan wa li ghayrihi 'amma thalathatu umur Ibn Taymiyyah ce abubuwa uku suke taimakawa shugabanni da sauran mutane shugabanni musamman da kuma sauran mutane abubuwa uku za su taimaka musu abu na farko sai ce al-ikhlasu lillah wa tawakkulu alayhi tun ya zanto ya tsantsanta aikinsa dan Allah kuma ya dogara ga Allah ta fuskar addu'a ce abinda kuma yake tushen wannan shine kula da sallah al-muhafazatu ala as-salawati bil qalbi wal badan kiyaye sallah da zuci kiyaye sallah da gangan jikinsa abu na biyu al-ihsanu ila al-khalq kyautatawa talakawa kyautatawa mutane bin naf'i da yin abinda zai amfane su wal mal alladhi huwa az-zaka da dukiyar da zai fitar ya bayar daga cikin baitul mali abu na uku as-sabru ala adha al-khalq yayi hakuri bisa cutarwar wasu mutane yayi hakuri idan an cutar da shi shine abinda Allah subhanahu wataala yake cewa sa'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da kuma sallah abu na bakwai daga cikin fawaidu ko samaratul ikhlas amfani ikhlasi ikhlasi sababi ne daga cikin sabubban da suke kare mutum daga shiga wuta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah mukhlisan biha qalbu illa haramahu Allah ala an-nar ba mutumin da zai ce la ilaha illa Allah yana mai tsantsanta wannan a zuciyarsa yana mai ikhlasi wajen fadarta ba ce Allah ya haramta masa shiga wuta abu na takwas ikhlasi yakan sa mutum ya samu ceto ranar gobe kiyama ceton annabi sallallahu alaihi wasallama this ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadithan abu huraira lokacin da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa waye zai fi kowa cin moriyar ceton ka ya rasulullah man as'adun nas bi shafa'atika yawm al-qiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da man na san a cikin mutane ba wanda zai yi mun wannan tambayar sai kai ya abu huraira saboda yadda kake da kwadayi naka san hadisan da hadisaina shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa as'adun nas bi shafa'ati yawm al-qiyama man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi wanda zai ce la ilaha illa Allah tun daga zuci yana mai tsantsanta ta da ikhlasi daga zuciyarsa abu na tara ikhlasi zai samu inuwa ranar gobe kiyama ranar da babu inuwa sai ta Allah hadisi ya tabbata cikin sahihai da hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutane bakwai Allah zai sa su a inuwar sa ranar da babu inuwa sai tashi al-imamu al-'adil shugaba adali sannan wa shabun nasha'a fi ibadatillah da ainihin matashi wanda ya tashi cikin bautar Allah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da zuci da mutumin da zuciyarsa kullun tana masallaci kullun tana masallaci wa rajulani tahabba fillah da mutane biyu waɗanda suka so junan su dan Allah sun hadu akan san Allah in sun rabu akan san Allah wa rajulun talabatuhum ra'atun zatu mansibin wa jamal da mutumin da matar da take da kyau da matsayi ta neme shi qala inni akhafu Allah ce ni ina tsoron Allah ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه لمتمن دي بعد صدقة ما يقوي هل يزنتو ما حنن سنهجو بسن أبين دا حنن سندا ما يبايربا ورجل ذكر الله خالص خاليا ففاضت عيناه لمتمن دا شي كدي بايا تكين جماعة با تارد وكوة تارد شي با يا أما شاء الله إذا ننسى سكفت الدهوائي idan ka duba waɗannan kamar yadda Ibn Rajab a cikin littafin Fathul Bari ce duk waɗannan da aka faɗa uku in ka duba aikin su gaba ɗaya na kuma zuwa ga ikhlasi al-imam al-adil shugaba kuma yayi adalci ikhlasi ne in ba ikhlasi ba shine shugaba baya tsoron kowa kowa karkashin sa yake sai ya taka kowa ya wuce sai ya burtsike kowa kai magana ya hada ka da zabaniyawansa to amma saboda tsoron Allah sai ya adalci kaga ikhlasi ne haka nan shabun nasha fi ibadatillah yayin da yake cikin wannan marhalar ta samartaka ta yarinta akwai buguriyat abubuwa da yawa da su ta jan hankalinsa amma ya yaki zuciyarsa dan me yafi karfin zuciyarsa saboda Allah saboda haka shi ma ikhlasin sa ne ya kai shi ga wannan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid mai za ka samu a masallaci kasuwar lahira ce ba kasuwar duniya ba ce amma shi zuciyarsa kullum tana can ba a kasuwa take ba zuciyarsa tana masallaci kullum so yake jira a kira sallah ta kaga wannan ba komai da a zuciyarsa ba sai Allah saboda haka shi ma ya samu wannan sai rajulani tahabba fillah sun so junan su dan Allah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi haka nan da mutumin da wanda macen da take da wannan matsayi ta neme shi ba abinda zai kare shi daga fadawa cikin sabon Allah sai ikhlasinsa kuma ikhlasinsa ya kokwace shi sai mutumin da amfaka فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه سن الرجل ذكر الله خاليا با قوة تريد شيء كن داكن شيء كن داري سن كالشي سبودا سوران الله يسا يدقز ضد حواي سيأب نقوم دا إخلاصي نمتن يكي كيو مرتبة الإحسان matakin ihsani shine kololuwa a matakin matsayi a wurin Allah matsayin walittaka shine ka zama cikin muhsinin ka taka matakin ihsani anta abudallahi ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak wadannan duka na cikin abinda mutun zai girba yayin da ya zanto yana da ihsani ban sani ba ko lokaci na la ilaha illallah ba da lada to ita gabar da zamu shiga tana da dan abin nan sai dai mu batta amala insha Allah a ƙara sa ko a wani wajen ne ko iyanan muka tsaya insha Allah muhimmancin ihlasin ya fito dama abin da gabar da take saura shine wato ikhlasi a wajen magabata yadda suka dabbaka shi a aikace da irin abubuwan da suka rika nunawa a aikace saboda tsabtace zuciyarsu da tsakaninsu da Allah da insha Allah wataƙila a wani wurin can ajiyo waɗannan bayanan insha Allah abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.